wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 24 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1438. Wannan rana ta yi daidai da ranar 19 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 47 a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani a cikin suratul Isra, wanda muke yi a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka. Tambayoyin da kuka rubuto, tambaya ta farko, wannan yake malam ana bin mahaifinmu azumin kafara 60 kuma ya rasu, to malam dole sai mun yi azumin ko muna da zabin ciyarwa? A ba ku da zabin ciyarwa, abinda za ku yi azumin, amma kasancewar dole ba dole bane, mustahabbi ne, mustahabbi ne ku yi masa wannan azumi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu alhali yana da azumi a kansa waliyansa za su yi masa azumi. Azumin da ake nufi kamar yadda malamai suka ambata shine azumin kafara da azumin bakance. To wali kuma su ne magada asibai, na haka waliyai za su cewa sama anhu waliyuhu, ma'ana su yi masa azumi, wato waliyansa su yi masa azumi. Wannan ba wato umarni bane a bisa wajabci kamar yadda ɗa'ifa na malamai suka ɗauke shi a kai, ba dole bane, amma yana da kyau su yi, domin yayin da ya mutu wannan haƙi yana kansa, don haka hisabinsa yana wajen Allah jalla wa'ala. Amma wannan hadithin na Aisha ummul mu'minin ya bada fa'idar kan cewar zai amfana da wannan aikin idan aka yi masa, to tunda ko zai amfana sai ai masa. Amma babu tafarki da za a lizumta musu, tunda la taziru waziratun wizra ukhra, wani rai ba zai dauki nauyin wani rai ba. Hadisin yana nufin idan suka yi, wato wanda yake da azumi, to waliyansa su yi masa azumi, ma'ana suna da dama, suna da hali, suna da, yana da kyau su yi masa, idan suka yi masa zai amfana, saboda haka za ku yi masa azumi. Amma babu zancen ciyarwa, tunda ita kafara babu zabin ciyarwa a waɗansu nau'e naka, kamar kafarar kisan kai babu zabin ciyarwa, amma kafarar rantsuwa tana da zabin ciyarwa. Haka zalika kafarar karya azumi na Ramadan ga wanda ba zai iya azumi ba, dan ita ala tartib ne, in mutum ba zai iya azumi ba zai iya ciyar, to yana da damar in mutum ba zai iya azumi ba yana da damar ya ciyar. To ita wa kafarar kisan kai kuwa bisa kuskure ita ba ta da wannan zabin. Na'am, sai su raba azumin. Wajen raba azumin, duk da yake wannan far'in baya cikin mazhabar malikiya, amma kamar al-hanabila suka ce za su raba azumin a bisa nasibinsu na gado, a bisa kasansu yadda za su gaje shi, saboda haka wanda zai gaji da yawa ya kwashi azumi da yawa. Na'am, asibai, ai mata ma suna asibci, mata ma suna asibci ko asabatun bil ghayr, in mutum ya bar ƴaƴansa maza da mata, da mazan da matan asibai ne, lidzakari mithlu hadhil unthayin, ko to ai da asibci suka ci gado, idan ita kadai ce ko su biyu, in babu namiji tare da su shine suke cin gado da farilla, suna cin gado da farilla in babu namiji da zai mayar da su asibai. To da mata ma suna zama asibai, ƴan uwa mata, ƴan uwan uba, amma duk suna zama asibai. Na'am, wannan yace Allah ya saka wa malan da alkhairi, menene hukuncin wucewa ta gaban mai sallah tsakanin mai sallah da wurin sujadarsa da mata suke yi idan ya kasance mai sallar yana bin liman? Idan mai sallah ya kasance yana bin liman, na farko dai wucewa ta gaban mai sallah haramun ne, domin muwa'id ya zo, narko ya zo akan yin haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya wuce ta gaban wanda yake sallah, gara ya zauna a wajen har 40, bai ce shekara ba, bai ce kwana ba, bai ce sa'a ba, dan ya nuna gilda wato kaushin da girman al'amarin. Amma dan idan mutum wato idan babu sutura kenan, idan akwai sutura da take suturce mutum da yake sallah, kamar ya sanya alama a gabansa, ya sanya wani ice a gabansa, ko sirdi, ko al'amudi, kamar yadda sahabbai sukan yi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga an kira sallah in za a yi nafila, sai kaga duk kowa ya je ya kama bayan al'amudi, nan sukan je su sallah. Amma mu sai kaga a masallatan mu ba a damuwa, kawai sai mutum ya tashi ya tada sallah, kuma ya san za a zo a wuce. To idan akwai sutura, in ka wuce ta bayan suturar babu komai. Amma idan idan mutum yana sallah a bayan liman, to liman mamu liman shine suturarsa. Domin Ibn Abbas ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a Batha ta Makka, an kafa karamin mashi wanda yakan sanyawa al'anaza, akan ce mata, wanda ta zamanto masa sutura yayin da yake sallah. Shi kuma yazo yana haya akan wata jaka, yazo ya wuce ta gefen sahu akan jakar, ba wanda ya masa magana. To kaga ya wuce ta gaban sahu, me yasa ba a yi masa magana ba? Saboda su mamu ne, kuma mamu idan yana sallah a bayan liman, liman ne suturarsa. Duk da yake ba a bayan liman din yake mubasharatan ba, to dan haka dan mutum yazo ya wuce ta gaban liman, ta gaban sahu yayin da ake sallah, indai ana sallah a bayan liman ne babu komai. Saboda haka kamar yadda tambayar ta zo, mata la'alla waɗanda suke sun ɗauki nasihar cewa su rinka zama daga nesa ne, daga baya-baya, sahunsu na baya ya fi, saboda haka suna fara sahunsu daga baya. To wanda za su shigo gaba, kaga sai sun keta, sai sun wuce ta gabansu. Wannan wucewar ta gaba babu komai, tunda ana sallah ne a bayan liman. Sannan dan Allah, menene hukuncin network ko pyramid marketing na Swiss Golden? A sharuwa lafiya, ɗan Swiss Golden har azumi ma sun biyo mu. Network marketing gabaki ɗayansa, wato akwai garar a ciki. Dan yawanci abin da yake faruwa, wato ana cin kudaden mutane ba da haƙƙi ba, kuma ba sayar da abin ake so ba, so ake ka shigo da mutane. Yanda sai idan an shigo, wanda suka shigo na ƙarshe suna tsammanin za su samu, to su ne kasuwar za ta tashi, sai a neme su a rasa. Sun riga sun gama cin kasuwar, sai a neme su a rasa. Su da suka zuba kuɗinsu suna tsammanin za su samu, sai su tashi, babu uwar kuɗi ballantanari ba. Yawanci abin da yake faruwa kenan, kuma kun gani ya faru ɗin, an yi MMM a nan, kun ga abin da ya faru. To babban abin da ke cikin wannan na sharri shine ba a regulation, ba wanda yake tsayawa ya sa ido a kansu. Yanzu idan da kamar a ce babu babban banki da yake ba da license ga banki ya rinka karɓar kuɗin mutane daga a hannunsu, ai aminci ne yasa ake mu'amala da banki. Kowa zai je ya sa kuɗi, kana sa kuɗinka, yayin da ka je ka aje kuɗinka, ka juya wani ya zo da check, sai ga kuɗin za a ɗauka a bashi. Kaga in wani ne sai ce daya za a yi, ba ajiya na baku ba, dan me za ku ɗauki kuɗi na ku bashi? Amma yana da aminci, ya san shi ma in ya zo za a bashi kuɗin. To wannan amincin abin da yasa ake da aminci, saboda doka da ta sa ido a kan abin da take. To amma abubuwan da ake na network marketing kamar nau'i ne na banki, ka ringa karɓar kuɗaɗen mutane. Yayin da kake ta karɓar kuɗaɗen mutane, in ka zo ka kasa biya, ba wanda zai tsiye ka, tunda ba ƙarƙashin babban banki suke ba, ba ƙarƙashin Securities and Exchange Commission suke ba, ba ƙarƙashin NDIC suke, ba ƙarƙashin wata hukuma suke ba. Zuwa suke kawai daga wata ƙasa, zo su cika su cika ransu ba babbaka a Najeriya. Saboda babu doka, babu tsare dukiyar mutane. Amma dangane da Swiss Golden, sun zo da abubuwan, kuma na yi bayani a nan. Ya ce a zahiri abubuwan da ke ciki na illolin riba yayin da ake sayan zinari babu. Illar wato caca babu, domin idan mutum ya zo fita, kuɗin da ya bayar ma za a iya dawo masa da shi na shiga euro 20 da ake bayarwa. Saboda haka a zahiri babu wani abu wanda yake ya saba mu'amala ta shari'a, ya sha bamban da sauran network marketing ta wannan. To illar da ke ciki shine kan cewa babu wata hukuma da ta sa ido a kansa. Saboda haka shi ma dai karɓar kuɗaɗe yake daga wajen mutane, wanda yayin da ya zamanto ba zai iya biyan wannan ribar da yace zai rinka bayarwa ba, ba zai iya biyan wannan bonus din da yake cewa zai iya bayarwa ba, idan ya tattara ya nasa ya nasa ya tafiyar sa ba inda zaka bi shi ka karbi kudin ka. To saboda haka akwai gararin cewa zaka iya zamantowa wato sanadiyar salwantar kudin mutane, domin zaka je ka shigo da mutane da yi musu alƙawarin kan cewa in ka shigo da su suka shigo da waɗansu su ma za su samu. To yayin da ka je ka shigo da su abin ya gagara ya zamanto sun tafi kudin mutane ya salwanta, kaga an yi amfani da kai wajen cutar dan uwa musulmi. To wannan shine gararin da ke cikin irin waɗannan kasuwanci, kuma abubuwan da malamai suke ta faɗa kenan akan network marketing, pyramid marketing, tunda dukkan abin da ake ta maksudin sa a shigo da mutane yawanci yana da irin wannan ɗabi'a. Sauran kuma waɗansu da wanda suka zo kamar irin su wane ne Bitcoin da wane ne duk waɗannan waɗansu ma ka tsaya ma ka fahimce su yana gagara, saboda hanyoyi ne waɗanda suke ake cin kuɗi, waɗansu su da halacci, waɗansu su da wuya a gano halaccin su, waɗansu su kuma haramcin nasu a bayyane yake, waɗansu su kuma haramcin nasu mai rintsi ne kafin ma ka fahimce su da wuya ma ka fahimce su kafin ka fahimci ma haramcin. Saboda haka irin waɗannan a rinka taka tsantsan, a tsaya a yi bincike sosai a kafin mutane su ce za su shige su. Sauran tambayoyin sai daga baya. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
نعم. الله يقول نحن أعلم بما يستمعون به. مو ني ماسو تككن سني دا أبن دا سكي ين سورارو دو منسا إذجلن دا سكي نيري ين دا سكي سورارا كراتون القرآن دا قباكين النبي صلى الله عليه وسلم. إذ يستمعون إليك يعين دا سكي سورارنك وإذ هم نجوى دا كما دا يعين دا سكي ين سر سكي غاني سكي غانا وات أكانوس إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعين دا الظالمي سكي چوا باقوا فكي بيبا فاچي وان دا أكي مسا سهري هل يسا متقن حنكد وانا تهديدي ني الله يكي مسو دا cikakken saninsa da abin da suke yi na barna, domin ɗaya daga cikin uslubin alqur'ani shine narko ban tsoro, wato a saboda shi mutum bisa ɗabi'arsa wato in aka yi masa kashegi yana wato yana tsoratar da mutum, saboda yana jin tsoron abin da zai same shi ba daga wanda ya masa kashegin nan. To yana daga cikin uslubin alqur'ani, ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah yakan yi kashedi da shi shine tabbatar da iliminsa. Mun san abin da kuke, wallahu a'lamu bil mufsidin, Allah shine yake da cikakken sani da masu barna. Saboda haka duk wanda yake barna sai ce to Allah fa ya san duk abin da kasancewar Allah yake ce maka ya san abin da kake, to ka san zaka gamu da shi, in ka gamu da shi ya san abin da kai mara kyau zai maka sakamako, zai maka sakayya. To Allah madaukakin sarki yana ba su labarin irin abin da suke yi na barna, yayin da za su zo su ji magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan su yi izgili, su ji wata magana za su samu wanda yake za su yi batanci ga abin da yake faɗa. Saboda tasirin alqur'ani shine yafi komai damun su, tunda shine yake sanya mutane suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ce ayar da aka bashi da shine mutane suke bin sa. Shi kadai ya zo ya yi wannan magana, da wannan maganar da ya zo da ita ta alqur'ani da shi ne ake binsa. To saboda haka suna da matsananciyar bukata na duk wani batanci da za su yi ma alqur'ani su. To sai Allah ya ce mun san abin da suke sauraro domin sa, wato domin izgili suke sauraro, yayin da suke sauraron karatun naka, da kuma yayin da wato suke yin najwa. An najwa shi ne munajati, sirri, zaman sirri. wato hali biyu ne. Halin farko lokacin da za su zo a bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana karatu amma suna sauraro, zahiri kamar sauraro suke amma a batini a zuciyarsu dalilin sauraronsu shine dan su izgili su kafirci. To kaga ba wanda zai san wannan sai Allah. To yayin da Allah ya faɗi wannan a gare su, to kaga garam sai zuciyarsu ce wato Allah ya tona mana asiri, ashe abinda muke faɗa a zuciyarmu, wannan abinda muke faɗa gashi wa Muhammadu yana faɗa cewa Allah ya san abinda muke faɗa. To kaga wannan masu hankali daga cikin su za su razana. Nau'i na biyu kuma shine wanda suke a boye, idan sun je sun ji sai su zo su zauna a meeting. Me ya faɗa yau? To shine idhum najwa, yayin da ake meeting, lokacin da za a yi kaidi, yayin da suka zauna suka yi meeting me suka ce shine intattabi'u idh yaqulu adh-dhalimuna, yayin da az-zalimai suke cewa. Kaga nan ba a ce idh yaquluna ba, da duk ana cewa yastami'una yastami'una, amma nan sai aka ce idh yaqulu adh-dhalimuna, sai aka bayyana fi'ilin, ba a kawo shi da dhamiri ba. Yayin da suke faɗa sai aka ce yayin da az-zalimai suke cewa, dan a nuna cewar maganan nan da suke ita ce ainihin zalunci, ba abinda zai dauke su su magana akan Al-Qur'ani su sifanta shi da abinda suka sifanta shi, ba abinda zai dauke su sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifar hauka illa zalunci. Yayin da az-zalimai suke cewa ba wanda kuke bi ba face mutumin da aka yi masa sihiri har ya samu tabin hankali, wato majnuni. Shi yasa Allah ya saukar da suratu Nun yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, kai ba mahaukaci bane saboda ni'imar da Allah ya maka. Yace yaya za a yi a dubi mai girman sha'ani kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam a sifanta shi da wannan sifa, in ba zalunci ba, in ba shirkar masu shirka ba, ko kuma kangare ma gaskiya, ba abinda zai sa a yi haka sai zalunci. Shi yasa sai Allah ya fito da su ƙwalo-ƙwalo da sunan su, yace idh yaqulu adh-dhalimuna, yayin da az-zalimai suke faɗin wannan ƙazamar magana cewa ba wanda su kuke bi ba face mutum wanda yake masfur. Daga cikin irin wannan akwai abinda malaman sira suka kawo, Ibn Ishaq ya kawo shi a cikin sirarsa, Ibn Hisham ya ambata cewar da Abu Sufyan da Abu Jahal Ibn Hisham da Al-Akhnas Ibn Shariq sun kasance idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare yana karatun Al-Qur'ani, kowa sai je ya samu waje gefe ya zauna yana sauraron karatu, su kasa tafiya gida har sai alfijir tukuna yayi, sannan sai su watse za su tafi, sai hanya ta hada su, sai me kaje kai me kaje, yace kaje jin karatun sa ne ko, to kai me kaje, ai kai ma abin da kaje kenan. Yace to kunga mu mun san abin da muke sauraro, mun san abin da yasa muke sauraro, muna sauraro ne dan mu yaki abu shine na hanu alamu bima yastami'una bihi. Amma kun ga wawaye in suka ganku, in suka ji ku, in suka ga kuna yi suka zo suka ji, sai ya tafi da su, dan haka kada mu sake kashe gari sai suka sake zuwa. Sai da aka yi haka har sau hudu, har sau uku, a nan hudun sai a nan ukun kai sai suka ce to ni alƙawari ta'ahadu, ni alƙawari ba za mu sake zuwa ba, shine suka yi wannan alƙawarin. To shine Allah ya tona musu asiri. To kaga a cikin irin wannan yana daga cikin mu'jizar Al-Qur'ani, domin yayin da Allah ya tona musu asiri ya tona musu asirin abinda suke yi, wannan zai sanya su tsorata da sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam. In suna da rabo sai su yi imani, wato kamar masu plan ne, masu meeting. Yanzu yayin da ake shirin za a ci mutuncin wani, sai ga baki ɗaya duk abin da aka je aka shirya a cikin mitin ɗin a ɓoye, sai ka ji an zo an ce ga abin da kuka yi, ga abin da kuka yi, ga abin da kuka yi. Plan ya rushe ko bai rushe ba? Ya rushe. Yan siyasa kun sani aiko, yan siyasa sun san irin wannan, daga an yi shi kenan plan ya rushe. To kamar irin wannan ne, sun ɓoye sun yi sirri, Allah ya tona musu asiri. Saboda haka yana ɗaya daga cikin yaƙin da Allah yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna mu'jizar Al-Qur'ani da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah yace unzur kayfa darabu lakal amsal, duba ka gani yaya suke buga maka misalce-misalce. Fadallu, suka barce daga gaskiya. Fala yastati'una sabila, dan haka ba sa samun ikon kaiwa ga tafarki da zai kai su ga gaskiya. Misalan da suke buga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunaye da suke kiransa, sun ce masa mawaki, sun ce masa boka, sun ce masa mai tabin hankali, sun ce masa wanda yake dauko labarai na tatsuniyoyin mutanen farko, sun ce masa wanda yake dauko sihiri daga wajen waɗansu yake zuwa dashi. Ba irin abin da bas faɗa ba, shine kasancewar alamar ƙarya suke, shine fadallu, sun shiga cikin dimuwa. Shi al-dhalal ana ina nufin al-haira, dimuwar da suka shiga, sun kasa tsayawa akan tafarki guda daya da zai kai su su gane menene shin wane ne wannan annabin sallallahu alaihi wasallam, sun kasa ganewa. Allah madaukakin sarki yace fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al mutarabbisin am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun ta'un am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin. Duk wannan akan annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah yake masa yaki, sun ce am yaquluna, fa yace kai wa'azi saboda ni'imar ubangijinka, kai ba boka bane, ba majnuni bane, ko ko sun ce mawaki ne da muke sauraron masifar zamani ta zo ta same shi, kamar yadda yake faruwa ga wato sha'irai, wani zai yi tashe shikenan sai ya zo yayi ufuli a manta da shi. Ulta rabbusu yace to ce ne musu ku saurara, ni ma ina tare da ku ma cikin masu saurara, kaga tahdid ko kasheji da ban tsoro, ku saurara ina nan tare da masu da ku ina sauraro, ya ɗaya daga cikin uslubin alqur'ani na tahdidi. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, ko ko kwakwalen su ne suka gaya musu haka, hankalin su ne ya gaya musu haka, magana ce ta hankali, balhum qaumun tagun, ba magana ce ta hankali ba, su mutane ne masu dagawa. Am yaquluna taqawwala, ko ko sun ce kirkirar sa yayi, bal la yu'minun, ba ta imani ne. Falyatu bi hadithin mithlihi, su zo da zance kwatankwacin sa, in kanu sadiqin, in masu gaskiya ne. Kaga to shine unzur kai wurare da dama Allah, kaga anan Allah ya faɗa unzur kai fa darabu lakal amsal, haka ma a suratul furqan unzur kai fa darabu lakal amsal fa dhallu fala yastati'una sabila. To wannan Allah yayi wannan dan ya haƙurƙurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mutum mai girman sha'ani kamar wannan mai rinjayen hankali yana daga cikin abin da yake masa idaya, yana daga cikin abin da yake bakanta masa gayar bakantawa irin waɗannan sunaye da suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba shi hakuri, yace in la yadurukum illa adha, ba za su fushe ku da komai ba sai dai wannan cutar ta fadan magana, bakar magana da za a fada. To shi kuma ma in sun fada, Allah sai ya musu raddi, ya isa raddi gare su da Allah yace musu suna kan balal, sun bace hanya, suna cikin dimuwa, kuma sun kasa samun tafarki da zai kai su zuwa ga gaskiya. To haka ɗabi'ar duk wanda ya take gaskiya yake, duk wanda yake yaki da gaskiya tun anan duniya, haka zai ga taɓewarsa. Allah zai nuna masa yana cikin dimuwa, yana cikin haira, ba shi da magana ɗaya wanda yake zai faɗa. Shi yasa kamar yanda muke yawan ambatawa kisar Walid ibn al-Mughira, yayin da suka haɗu don su tsayar da kansu akan magana guda da za su faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa me ya kamata su ce don su kori mutane daga gare shi. Waɗansu su ce a'a mu ce mawaki ne, waɗansu su ce a'a mu ce mahaukaci ne, waɗansu su ce a'a mu ce boka ne. Kowanne suka kawo. Walid ibn al-Mughira yana nan ya ce musu maganar ta yi kama da ta mahaukaci, Muhammadu ne ku ce mahaukaci, in suka ce boka, ai mun san boka, mun san irin maganar boka, abrakadabra da wane ne irin wa'innan maganganun, kun ji shi yana irin wannan. Suka ce mawaki ne, ce mawaki, akwai wanda ya kai ku sanin, akwai wanda ya kai ni sanin mawaka a cikinku? Na san waƙan mutane har ta aljanu na sani, maganar sa alqur'ani abinda yake faɗa yayi kama da waƙa, yayi kama da zuban waƙa. Suka ce a'a. To sai aka yi masa barazana, sai aka yi masa daba, ƴan daba. Aka ce to me kake so ka ce, kai ma ka yarda da shi ne, me kake so ka ce? Aka zazzare masa ido. To shine Allah ya ce innahu fakkara wa qaddar, yayi tunani ya auna. Allah ya ce fa qutila kayfa qaddar, Allah ya tsine masa irin yadda ya auna. Thumma qutila kayfa qaddar, kuma Allah ya tsine masa yadda ya kaddara. Thumma nazar, sannan ya duba. Thumma abasa wa basar, ya bata rai, ya daura fuska. Thumma adbara wa stakbar, sannan ya juya baya, ya girman kai. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر yace sihiri ne da yake daukowa daga wajen wani ba shine yake sihirin ba tunda ya je ba ai babu alamar sihiri da shi na wani ne yake sihirin shi dauko shi riwayar sihiri yake to haka nan Allah yace undur kayfa darabu lakal amsal ta duba inda suke buga maka misalai suke musulci suke masalta ka da kaza da kaza da sunaye daban-daban suke bacewa ba sa kaiwa ya zuwa ga tafarki da zai kai su ya zuwa ga gaskiya su gane su zo su yi imani da kai shine cewar wannan bai kasance ba face Qur'anan ajaba kamar yanda aljannu suka ce inna sami'na Qur'anan ajaba na'am
wa qalu a'za kunna 'iwaman wa rufatan a inna قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيجبون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم
Na'am Allah yace wa qalu a idha kunna idaman wa rufatan kuma suka ce yanzu in mun kasance kasusuwa kuma rududdigaggo a inna lamab'uthuna khalqan jadida to yanzu mu za a tayar da mu a wato halitta sabuwa qul kunu hijaratan aw hadida ce ne musu ku kasance duwar watsu ko bakin karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta wanda take mafi girma a cikin kirazanku fa sayaquluna man yu'iduna to za su ce maka waye zai dawo da mu qul alladhi fatarakum awwala marra ce ne wanda ya kage halittar ku a marar farko shine zai dawo da ku fa sayunqiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu da sannu za su girgiza kansu ya zuwa gare ka wato suna masu izgili wa yaquluna suna cewa matahu yaushe ne wannan alƙawarin yaushe ne dawowar da mun za a yi qul asa an yakuna qariba ce ne musu me yuwa ne ya kasance kusa yauma yad'ukum a ranar da yake kiranku da zai kira ku fatastajibuna bihamdihi sai ku amsa kiransa kuna masu godiya a gare shi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila ku rinka zaton cewar ba ku rayu ba a rayuwar duniya face marra face lokaci dan kankani kun ga wannan tadarruj ne wato usulun kafirci guda uku Allah ya fuskanta a waɗannan ayoyi na farko wa qalu a idza na farko shine la taj'al ma Allah ilahan qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtagaw ila dil arshi sabila kaga wannan ibtalin shirka kenan da dalilin mumana'a kama wanda muka ambata na biyu shine wato inkarin alqur'ani da suke da istihza'i da cewar alqur'anin nan da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wahayi ake masa ba inkarin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin kafircin na biyu shine wannan zaluncin da suke yi idza qulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura to sai kuma matsayi na uku inkarin tashin alkiyama shine waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi guda uku guda hudu suka ambata anan Allah yace sun ce yanzu idan mun kasance wato kasusuwa rididdigaggu za a dawo da mu wata halitta wannan shine maganar kafiri aurare da dama a idza kunna idaman wa rufatan a inna lamab'uthun a idza kunna idaman wa rufatan a inna lamadinun abinna qala man yuhyil idama wa hiya ramim kafiri yace wani mutum yazo al-ahnas ne yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da kashi wanda ya zamanto yayi fari saboda dadewa ce yanzu wai wannan kashin da kake gani wai kana ce mana za a dawo da mu da rai bayan mun zaman to kamar wannan kashin annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh Allah zai rayar da kai Allah yace Allah zai kashe ka kuma ya rayar da kai kuma ya tashe ka ya saka cikin wutar jahannama wanda ya nuna shi yasa ya mutu a cikin kafirci shi yasa ya mutu a cikin kafirci wanda ya fi tsagiyar daga cikin wanda suka fi tsagiyaranci to nan yayin da suka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan maganar sai Allah ya ce musu ce ne musu idan kuna ganin dan kun zamanto kasusuwa kun rididdige za ku ga wannan Allah ba zai iya dawowa da ku ba to ce ne musu ku zama abin da yafi kashi karfi da ke kasa da sandarewa shine dutse duwar wasu yace ku zama duwar wasu ko ku zama bakin karfi ko kuma ma duk wata halitta wadda take ita ce mafi girma a cikin zukatanku wato wanda za ku iya surantawa wannan wato ku kaddara a cikin tunaninku wace halitta ce tafi tsananin karfi da sandarewa da cewar ba za a iya dawo da ita ba bayan ta zamanto rididdigagga ku zamanto wannan halitta a cikin takdirinku to Allah mai iya dawo da ku wato a nau'in halittarku ba shine ba a wajen Allah wajen ikon sa akan ya dawo da ku dan shine iko ne bisa komai to idan yayin da ka ga ya musu haka to kaga wannan shine abin da ake cewa dalilin ta'ajiz cewa ko ma menene kuke iya surantawa za ku zamanto Allah mai iya dawo da ku ne to idan aka yace idan ka fuskance su to za su ce maka fa sayaquluna da sannu za su ce maka to waye zai dawo da mu magana wanda take babu ladabi magana wanda take ta wato kalubale ga Allah to waye zai dawo da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabin sa sallallahu alaihi wasallam ce ne wanda ya dawo da ku a marar farko kamar yadda Allah ta'ala ya ce a surat yasin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bi kulli khalqin alim kace wanda ya fari halittar ta a marar farko a nan wajen sai ce qul alladhi fatarakum fatara shine wanda ya fara yin abu ba tare da ya ga an yi ba ya zo yayi kamar sa Abdullahi dan Abbas yace ana cewa a koyi tafsiri daga maganar Larabawa yace ban taba jin wannan ba sai da na ga wadansu Larabawan kauye suna musu tsakanin su akan wata rijiya wannan yana cewa ana fatartuha wannan yana cewa ana fatartuha ni ne na fara hakata wannan yana cewa ni na fara hakata yace sai na farinci fadin Allah alhamdulillah fatiris samawati wal ard duka yabo ya tabbata ga Allah wanda ya fara halittar samai da kasa ba tare da da an yi ba yazo yayi kamar ta to wanda ya fara halittar ku bayan da ku babu ba komai bane wato kana zero ka zamanto one wanda yake zai iya mayar da kai da kana zero ya zamanto one to idan ka zamanto minus one to shine zai iya dawo da kai one daga zero ka zamanto ka samu to wannan shine yafi wahala ko ko da bayan kana nan ka zamanto minus sannan a dawo da kai ka zamanto wani abu ka tafi a dawo da kai yafi sauki bisa da kai ba komai bane a zo da kai ko ba haka ba kamar yanda Allah madaukakin sarki ya nuna kan cewar wato halittar ta biyu bata fita wa ta farko a wajensa wahala ba duk ɗaya ne a wajensa to sannan sai ya ce to idan suka yi haka fa sayunzibuna al-ingaf shine a karkada kai daga sama zuwa ƙasa to karkada kai din na izgili ne to za su karkada kanka kansu wato kamar wato wannan shine takabburanci ka wato girman kan kafiri yayin da ake kiransa zuwa ga addini to ku masu addini haka kuke faɗa ko wai shi yayi karatu ya zama likita yana girgiza kai fasa yungiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu sai suna za su girgiza kansu suna cewa to yaushe ne wannan yaushe ne suna girgiza kai to Allah sai ya masa sai uslubin sai ya zamanto uslubin ban tsoro ul asa an yakuna qariba ta yiwu ya zamanto kusani to sai kuma ya faɗi sifar ranar alkiyama wanda za ta jefa razani a cikin zukata ya ce yau mai ya du'o ku wannan ranar wanda yake zuwa ɗin kusa rana ce yanda zai randa yake kiranku wato shine zai sa mala'ika ya kira ku shine wastami' yawma yunadil munadi min makamin qarib saurara a ranar da makirayi zai yi kira daga makani wanda yake makusanci shine Qatada yace Allah zai ce ya ayyatu hal idamil baliya wal awsalil mutaqatti'a inna allaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada yace ya ku kasusuwa wanda suka rididdige ya ku gabo ya ku wato jijiyoyi wanda suka yanyanke Allah yana umarta ku ku hadu domin hukuncin hisabi sai kawai kaburbura su dare sai su taso kabari na darewa sai kowa ya tashi da gaggawa muhti'ina ila da ana gaggawa zuwa ga wanda ya kira ku zo ba wanda ya isa ya ce ba zai je ba fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahira yace kira ne kuma kiran an kira shi zajra wato kira ne na tsawa ba kira ne na mulaqafa ba kamar yanda ake kiran ku da alqur'ani yanzu kiran ranar alkiyama kira ne na tsara na tsawa shi yasa aka kira ta zajra aka kira ta saiha aka kira ta sa'iqa wato mai sanyawa a suma in aka yi kira to a cikin wannan hali za ku fito sai ku amsa kiran Allah bihamdihi da godiya gare shi shine a lokacin nan ana cewa ba an cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba to ranar alkiyama za ku gani kowa zai tashi yana tasbihi ga Allah kowa zai tashi yana tasbihi ga Allah da godiya gare shi a wannan rana watazunnuna in labithtum illa qalila sai ku rinka zaton cewar kuna zaton cewar ba ku rayu ba face lokaci dan kankani kamar yanda Allah madaukakin sarki yake fada fa idza yake fada a ƙarshen suratul rum wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al mujrimuna ma labithu ghayra sa'a yayin idan aka ranar da ta alkiyama za ta tashi mujrimai masu shirka za su rantsi da Allah ba su zauna a cikin duniya ba face awa daya face awa daya Allah ta'ala zai tambaye su a harshen mala'iku yace kam labithtum fil ardi adada sinin shekaru nawa kuka zauna a cikin ƙasa qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adi suka ce ai mun zauna wuni daya ko sashen wuni a tambayi waɗanda suke kirge a lokacin nan wai sun zamanto balhumul yawma mustaslimun a wannan ranar sun miƙa wuya ga Allah suna tawalu suna cewa ba mu sani ba a tambayi wanda suke kirga amma nan kuwa fasa yungiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu to shi yasa sai Allah ya ban tsoro da wannan saboda ita zuciya a iri iri ce zuciya mai girman kai daga cikin maganinta narko da ban tsoro to wannan shine halin da za a yi tashin alkiyama wanda yake ya kunshi wato kasheji da ban tsoro domin mutane mu gaskata a muminai sune waɗanda suke ake tsoratar da su da ranar alkiyama kuma suke tsorata su wa'azu da ranar alkiyama kafirai kuwa da zuciyarsu ta ga wato ta sandare sai dai wato a ba su tsoro a yi musu kasheji kuma a nuna musu a yi ta gaya musu cewa wannan al'amarin haka zai zo ko kun so ko kun ki na'am
إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
نعم الله يقول وقل لعبادي كما كتشي مباينا يقول التي هي أحسن سرنك فأما جنا ودتك إتشي ما في كو إن الشيطان ينزغ بينهم للي شيطان yana bata tsakani wato yana kawo batanci a tsakanin su inna shaytana kana lil insani aduwan mubina lallai shaytan ya kasance magauci mabayyanin kiyayya ga dan adam yayin da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtagaw ila dil arshi sabila da kuma qul kunu hijaratan aw hadida yake muhawara da su wajen wato abin da suke fada masa na kafirci shi kuma yake gaya musu maganar shari'a yake muhawara da su akan ya jawo hankalinsu zuwa ga addini to Allah madaukakin sarki sai ya nuna ma manzo sallallahu alaihi wasallam wato kyakkyawan ladabi wanda zai yi domin mu al'ummarsa mu kasance mu ma akan wannan hanya ta domin shi akan wannan hanya take ta alqur'ani to yace ka ce mabayina su fadi magana wadda take ita ce mafi kyau aka ce magana wadda take ahsan mafi kyau wato yayin da zaka fadi magana ka auna ta kafin ta fita daga bakinka ka auna ta wani irin tasiri za ta kyakkyawa ce akwai wadda tafi ta kyau to nemi wadda tafi ta kyau ka fada to kun ga wannan shine babban wato jarabawar da dan adam yake fuskanta abinda harshen sa yake fada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Mu'az ya tambaye shi akan abinda zai sauƙaƙe masa shiga aljanna ya nisantar da shi daga wuta yace bana nuna maka abinda yake zai mallaki wannan al'amari ga baki daya yace kuffa alayka hadha ya nuna harshen sa kame wannan harshen yace yanzu ya rasulullah anu'khadhu bihasa'id alsinatina yanzu za a kama mu da abinda harshen mu yake girba yace sakilatka ummuka ya mu'az uwarka tai wabinka ya mu'az wa hal yakubbu an-nasa fi jahannama ala wujuhihim illa hasa'id alsinatihim yanzu akwai abin da yake kifa mutane alama nakhirihim akan wato fuskokin su akan harshen su a cikin wutar jahannama face abinda harsunan su suka girba abinda mutum yake fada to wanda ya nuna cewar ana daure mu da maganar mu dan haka in zaka fadi magana ga bayina inji Allah ka fadi wanda tafi kyau wato ka auna kyakkyawa ce to in ka san kyakkyawa ce akwai wanda tafi ta kyau to wanda tafi ta kyan ita zaka fada wato kaga kenan fa ana magana kai muwazana yi tsakanin mai kyau da wanda tafi ta kyau ba tsakanin mai kyau da mara kyau ba mara kyau ba a maganar ta ba a fadanta yayin da zaka fada ka auna tsakanin mai kyau da wanda tafi kyau to Allah ya fadi hikimar yana daga cikin rahamar Allah in ya gaya mana umarni sai ya gaya mana hikima me yasa Allah yace mana haka yace inna shaytana yanzagu bainahu shaytan yana barna a tsakanin su an-nazgh shine wato a asalinta wato suka da zai kawo barna amma wanda ake yi cikin gaggawa nan da nan an yi sai aka to shaytan haka yake yana samun dama yar kankanwa damar shaytan daga mazance ne daga ka fadi magana shikenan to kaji fa ga abin da ya fada kaji abin da yake nufi kenan saboda haka kai bincike saboda haka ka dauki mataki saboda haka ka kishi makiyi ne ba masoyi bane saboda haka ya sanya maka jasusu ya sanya maka kiyayya ya sanya maka hasada ya sanya maka gaba ya sanya maka yaki daga cikin magana guda daya sai yayi wato shine barnar shaytan to shine Allah ya gaya mana wato ku kuga da kanku da shaytan shi yasa malamai sukan ce ash-shaytanu harif shaytan mai tsananin kwadayi ne ne ga dukkan barna da zai kawo ya kawo ma dan adam to sannan kuma ya gaya mana shi wane ne wannan shaytan din ne shi shaytan din nan da Allah yake cewa yana kokarin kawo barna tsakaninku shi ya kasance kana tana ma'anar thubut wal istimrar wato shaytan ya tabbata kuma zai ci gaba da tabbata kuma ba zai gushe ba maki shine ma'ana adu maki mubinan wanda yake adawarsa a bayyane take ba a boye take ba shi shaytan baya boye adawarsa shi a bayyane yake ga mutum tun ran da aka ce masa ya sujada ga Adam ga annabi Adam tun ran da aka ce ya sujada ga annabi Adam yaki yace to shi wannan yace wallahi dan adam abu maki na ne shi yasa Allah ya ce inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa Allah ya gaya ma Adam aduwwun ka ne da shi da kai da matarka kuma can a cikin suratul kahf Allah ta'ala yake cewa afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizalimina badala za ku dauki shaytan da zurriyarsa wanda ya nuna kan cewa shaytan iblis yana da zurriya su ne sauran aljanu za ku dauke su su zamanto majibinta ba ni ba awliya min duni wa hum lakum adu alhali su makiyani a gare ku bi isa lizalimin badala tir da wannan musanye ga azzalimai mutun ya bar Allah ya kama shaytan ya bar awliya Allah ya kama awliya ash-shaytan tir da wannan musanye da mutun yayi to yawanci muna gafala da shaytan mutun zai zauna tare da shaytan ya mayar da shi abokin hiransa abokin zaman sa yana ta tunanin kan cewa duk tunanin da yake tunanin sa ne nan ku kawai yana karanta wato waswasin shaytan ne waswasin shaytan wato rada da shaytan yake haka yake yi a hankali yana yi a kunnan ka daga kai zai shi ba wanda zai ji kun kulla da shi to haka shaytan yake yayin da kake zaune kake cikin waka domin shine wahayin sa shine abokin zaman sa kana zaune kana cikin waka take saken da kake lokacin waka lokacin sauraron ka ga waka haka zai shaytan zai zo ya zauna ya ta gaya maka yayin da kake zaune a cikin majalisin saban Allah majalisin cin naman mutane majalisin kullace kullacen sharri duk ka kulla ne tare da shaytan to alhali ku shi shaytan ba zai taba yi maka nasiha ba har abada ba zai taba yi maka nasiha ba shi yasa yayin da ya faɗi kalma guda daya ta gaskiya mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Huraira sadaqaka wa huwa kadhub yayi maka gaskiya amma shi mai tsananin ƙarya ne ya faɗi gaskiya me yasa ma ya faɗi gaskiyar saboda yaji za a danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tashin hankalin sa kenan a duniya akai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kyale ni in gaya maka wani abu kun san kissa saboda haka mu rike shi maki kamar yadda Allah ta'ala yake inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shaytan maki ne a gare ku ku rike shi maki na'am
rabbukum a'lamu bikum in yasha'a yarhamkum aw in yasha'a yu'adzibukum wa ma arsalnaka 'alayhim wakila وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
الله يقول ربكم أعلم بكم وبنجيكم شيني ميتشككين سني دهالونكم in yasha yarhamukum idan yaso ya ji kanku wa in ya au in yasha yu'adhibukum ko kuma in yaso ya azabtar da ku wa ma arsalnaka alaihim wakila bamu aiko ka wato a makiyayi mai kiwo akan su ba wanda zai tsaya akan su har sai sun yi imani wato yayin da Allah yake nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka akan abin da suke faɗa wanda yake mai nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa na buga misalai da ake yi da shi sai Allah madaukakin sarki yace ai Allah ya san shine yafi ku shine mai cikakken sani da ku da abinda ake gaya maka da abinda suke faɗa duk Allah ya sani in Allah ya so sai ya muku rahama ga baki ɗayan ku ya zamanto duk kowa yayi imani in kuma Allah ya so sai ya azabtar da ku al'amarin nasa ne wato amma yadda al'amari gare shi amma kai Allah bai aiko ka ga zamanto wato makiyayi akan su ba to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya fuskanci manzo sallallahu alaihi wasallam domin lallashi a gare shi yace wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard kuma ubangijinka shine mai cikakken sani da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd haqiqa mun fifita sashin annabawa akan sashi wa ataina dauda zabura kuma mun ba mu annabi daud zabur shine shine wato littafin zabura wanda Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ya hore shi ga annabi Dawud yana karanta shi in yana karanta shi saboda zakin muryarsa hatta duwatsu ma su ma karantawa suke tare da shi tsuntsaye sai su zo su ma su rinka tasbihi tare da shi saboda dadin karatunsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Musa an bashi zakin murya irin zakin murya annabi Dawud wai a cikin tarihin Yahudawa ina karanta littafin Paul Johnson a cikin tarihinsa wai sai yake cewa wannan tasbihin da duwatsu suke yi da kuma tsuntsaye suke yi bai faɗi na tsuntsayen ba na duwatsu sai yace wai amsa kuwa ne in annabi Dawud yana karatu sai ake jin amsa kuwa wai sai aka ce su duwatsu ma suna yin karatu tare da shi kaji kafiri
to tsaye fa tsaye ma suna amsa kuwa suna echo tsaye ba sa echo to sai dai su wata kila a cikin asfar din su abin da yazo shine na duwatsu amma no hadda tsaye yazo amma saboda wato a ƙaryata a Allah jalla wa ala sai suka yi inkarin sa suke nema su kawo abu wanda yake daban wannan a cikin ambaton annabi Dawud anan wajen akwai ishara ga cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi mulki fiye da na annabi Dawud domin kamar yanda Allah ta'ala yace walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun to Allah ya rubuta a cikin az-zabura littafin annabi Dawud cewar kasa Allah zai gadar da ita ga salihan bayi to ishara ne da aka ambaci a cikin dukkan annabawa Allah ya kebance annabi Dawud da ambato anan dan ai ishara ga cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato da shi da al'ummarsa su ne salihan da Allah zai gadar da su a doran kasa saboda haka wannan bishara ce a yayin da ake tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan musalce da ake gayawa a kansa da ake faɗa a kansa amma ya dage ya tsaya a kai ishara ne ga cewar da sannu Allah madaukakin sarki zai mallaka ƙasa a gare shi wannan yana ɗaya daga cikin manyan ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya tashi ya faɗi ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta mutanansa gabaki ɗaya suka ce ƙarya kake sai na kusa da shi ɗan tsirari ya shekara 13 yana faɗa sai kaɗan ne suka yadda da shi yau ka duba biliyan nawa ne a bayan ƙasa wanda suke cewa muhammad la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi kaɗai ya fara da maganar alƙur'anin da ya faɗa yau gashi babu wani littafi da yawan zuya saura shekarun nan yana nan yanda aka saukar da shi gare shi in ba wannan alƙur'anin ba to saboda haka dukkan irin waɗannan bisharar alƙur'ani yana gaya mana irin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki dan mi la'akari da abin da ya zamanto na abin da Allah ya faɗa ya yi masa alƙawari gashi Allah ya tabbatar da shi wanda yake wannan aya ce akan gaskiyar saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya rayar da mu akan imani da shi Allah ya haska zukatanmu da haskensa Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani da hasken sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu mu dace da daren lailatul qadr Allah ya karba addu'o'inmu da muke yi a cikin waɗannan ranuka a cikin waɗannan kwanaki da darare Allah kuma ya mana muwafaka da kyautata ibada a gare shi ya ƙara mana ƙarfi wajen kyautata bauta a gare shi Allah ya shirye mu ya shiri zuriyarmu ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu waɗanda ake ta kuka na wato gurɓacewar tarbiyya da ɓacin tarbiyyar yara da gagara da ƴaƴa suke yi ma iyayensu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shirya mana zuriyarmu Allah ya shirye su Allah ya nisantar da su daga miyagun ɗabi'u daga miyagun ayyuka masu kaiwa ya zuwa ga kushin Allah Allah ya nisantar da mu gabaki ɗaya daga miyagun abokai Allah ya nisantar da wannan al'umma tamu daga tasirin abubuwan shaye-shaye da na sanya maye da sauran abubuwa da suke gurɓata hankalin shi a samarinmu da kuma 'yan matanmu da su ma suke gida su ma wannan musiba ta sauka a kansu Allah ka yaye mana wannan masifa kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimaki hukuma waɗanda suke yaƙi akan maganta ma al'umma waɗannan miyagun ƙwayoyi da suke shigowa cikin al'ummarmu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
Thank you.